أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وضروا ظاهر الاسم وباطنه. إن الذين يكسبون الاسم سيجزون بما كانوا يقترفون.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى اللهم وسلم وبارك على عبدك حبيبك محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. وذروا ظاهر الإثم وباطنه، إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. Muna magana akan abubuwan da suka shafi dabbobin da ake ci da ka'idojin yanka a shari'ar musulunci. To shi ne sai Allah ya kawo jumla yana cewa wa zaru zahiral ismi wa batina. Gaba ɗaya wato ku wanda kuka yi imani da Allah, ku bar zahiral ismi, wato abu da zahiri da za a yi shi na zunubi ne, to dukkaninsa ku bar shi. Duk jerin abubuwan da Allah ya haramta a cikin Qur'ani, wato a bar su. Kama daga cewa wala tankihu ma nakah aba'ukum minan nisa'i illa ma qad salaha innahu kana fahishatan wa maktan wa sa'a sabila. Aka ci gaba aka ce hurrimat alaikum ummahatukum, aka jera ha'i zuwa ƙarshe. To wa'annan duk wani ɗaya daga cikin da kai, to ma zaharar shi ne zahirul ismi. Idan ka abinda babanka ya aura, to haramun ne a gare ka auri wannan. Haka nan mutum ba zai auri wato mahaifiyarsa ba, ba zai auri yar uwarsa ba, ba zai auri yarta ba, ba zai auri matar ɗansa ba. Wato haka jerin abinda aka jera, to shi ne idan kai wannan shi ne zahirul ismi. Sannan ka dawo, Ubangiji ya haramta, aka ce qul ta'alu adlu ma harrama rabbukum alaikum, aka ce Allah tushriku billahi shay'an wa bil walidaini ihsana, haƙi zuwa ƙarshen ayoyi guda uku da suke bin wannan, to suna cikin ma zahara, wato abubuwan da suka bayyana. Na farko, kar a yi wa Allah shirka, wato a kyautata wa iyaye. Sannan wato kada a kashe ainihin ƴaƴa don tsoron talauci, kada a kashe rai wacce Allah ya haramta a kashe. To shikenan sai ka tsallaka har yanzu, kada a ci dukiyar maraya, wato a cika ainihin ma'auni da su wa'annan, wato a jera su. Sannan kuma aka ce fala tattabi'u subula fatatafarraqa bikum an sabili. Yawwa, to saboda haka wa'annan duka a cikin layin ma zahara, abubuwan da Allah ya riga ya haramta su, to wa'annan duka Allah ya ce kar ku yi wannan. To wa ba'inahu kuma, abinda wasu malamai suka fassara wannan ayan, wato wa zaru zahiral ismi wa ba'inahu, to shikenan du a bar yin ainihin a fita daga layin zina, wato wacce take mabayyaniya da wacce take ɓoyayya. Wato can Larabawa a jahiliya akwai mata da ake kiransu ashabur rayat, wai mazuwa ainihin tutoci. Su da idan kaje wuraren da mata masu zaman kansu suke, ka san ƴan jarida sun gyara abu ko? Ba a cewa wuraren karuwar yanzu, wai an gyara abu. Wai inda mata masu zaman kansu, ka shi ɗaura a ƙarya gida? Yawwa. To shi kenan wato wato kuma kaga nan ma abinda suke yin ma shi ma sai aka wato gyara shi wai su wa'annan wai sex workers ne wai eh ma'aikata ne amma wai na jima'i eh kaji duka ai duddai maganganun banza ne ko yawwa to saboda haka wato mazahara wanda zai tafi ya je a ainihin matar da ta kafa tuta tana cewa to fa ita karuwace mabukaci yazo to wannan shine mazahara shine zahirul ismi wa batinuhu kuma mutumin da zai je wato ko matar makocinsa ko wata can dai daban wacce take ta haƙin wani to mutum yana neman irin wa'annan matan to shine abu na sirri to saboda haka shine batinin abinda ake yi to Allah ya haramta wannan dama aka ce musinina ghaira musafihina wala muttakhizati akhdan wato ainihin musinai mata ba masu zina ba kuma ba wa'anda suke riko da badadai ba a gefe da gefe kamar yanda turawa suke yi shikenan kana zaune a gidanka sai kaga wani yazo wai shi din nan wai yana kawance da matarka kai da to haka turawa suke to ko kuma kawai shikenan mai gida yana zaune da matarsa kawai shikenan sai wata mace ta shigo wai ita ta zo wajen abokinta mijin wannan matan wai abokinta ne shikenan kuma sai a karbe ta hannu bibbiyu a zo a zauna a yi abin nan to kaga su wannan irin wannan abotan to shi lissafi ne na jahiliya ake yin sa cincan to su suna kan wannan tafarkin ba su daina ba kuma su a wajensu ba komai ba ne to saboda haka wannan daga ciki shine muttaqi wato shine wato zahirul ismi wa batinu saboda haka aka zo kuma malaman tafsiri suka fassara cewa zahirul ismi wa batinu din abinda ka zo ka aikata na zahiri wanda aka sami ainihin niyya da aiki to shikenan sai a ce maka wannan laifi ya tabbata dama wato a ainihin criminal law sai an sami abubuwa guda biyu sannan laifi yake tabbata sai an sami actus reus da kuma mens rea wato a sami ainihin aikin ya faru sannan kuma ainihin akwai niyyan aikata wannan aikin qara'in ne za su nuna cewa menene to shikenan akwai kuma wanda ba sai an sami mens rea din ba action din ne kawai aiki shine zai nuna wannan niyyar ma tana nan dala sai kawai ka hadu da mutum da ka hadu da mutum kawai sai ya wanke ka da mai sai ya ce kai ka ku ban yi niyya ba na mare ka zakai da to ka gani saboda haka wannan maganan mari din nan to bayan an yi wannan aikin to niyyar tana haɗe da wannan aikin domin in ba ya kudiri aniya ba zai amfani da ƙarfinsa ya yi wannan ba saboda haka kaga zahirul ismi ne da batinuhu a haɗe a wuri guda to shikenan amma a hadisai da suka inganta daga manzon sallallahu alaihi wasallam aka ce idan kai niyya ka aikata abu to sai baka aikata shi ba to shikenan wannan baka da laifi idan kai niyya wani abu mummuna ya sami mutum to shikenan amma baka dauki wani mataki na samuwar wannan abun ba to wannan laifin bai tabbata ba ba za a dauki wato zunubi a dora maka akai ba kamar misali yanzu kaga mutum kaga yaro yana dauke da markadan gidansu ana abun nan ana azumi ya dauko markadan gidansu kawai shikenan
sai a zuciyarka dama kuma baban yaron yayi maka wani abin da baka ji dadi ba to shikenan sai ka cece yau din nan dama dai yaron nan yayi tuntube mana yaron nan yayi tuntube mana wannan barkadan ya zube a kasa to shikenan kaga ba kai mummunan fata yawa to amma tunda baka fada ba sannan kuma baka aikata ba to ba za a kama ka da laifin wannan ba to saboda haka shi wannan yana ɗaya daga cikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace an yafewa mutum amma wanda yake da zuciya tatacciya mai kyau to irin wa'annan abubuwan ba sa zuwa a cikin zukatan manyan bayin Allah su ba sa yi wa mutane mummunan fata saboda haka ne wato manzon Allah da muke magana akan da muke magana akan abun nan Abdullahi bin Sa'ad bin Abi Sarh mun yi maganar sa aida sayyidina Usman yazo nema masa afwa a wajen manzon Allah ko manzon Allah yayin shiru to shikenan to da yayin shiru to ya amsa wa sayyidina Usman akan ya bada wannan afwa din amma sai ya yi shiru to shikenan sai da suka tashi da Abdullahi bin Abi Sarh suka bar wajen shi sayyidina Usman to shikenan sai manzo Allah ya ce ai da nan shiru na aza ɗayan ku zai tashi ne ya sauke kansa to shikenan sai ɗaya daga cikin sahabbai suka ce da manzo Allah to yaya ba kai mana nuni ba sai ya ce ai manzanni ba sa yin haƙinci sai manzanni ba sa yin haƙinci ko kana son yin abu sai dai a yi shi a dalla-dalla saboda haka dole sayyidina Usman ya tafi da Abdullahi bin Abi Sarh mun koro labarin yanda Abdullahi bin Abi Sarh ya rayuwarsa a ƙarshe ya rasu a ainihin garin da ake kiran sa Asqalan yanzu a cikin Isra'ila a hadarin da ƙarfi to haka ko to gashi kuma mun fara karatun kuma to jama'a ya kuka gani wai hadari ne to saboda haka Allah ya yi magana ya ce zaru zahiral ismi wa batinahu innal ladhina yaksubuna al isma mutanen da suke kamfata wato kamfato zunubi su aikata aikin zunubi wato Allah ya ce sayujizauna za a saka musu bima kanu yaktarifuna abinda suka kasance wato suna kamfata wato na laifi in ka baro wato wani laifi to shi ne iktiraf wato ka aikata wani abu wanda kai tsaye shari'a ta hana a yi shi to in ka yi shi sai a ce da mutum muqtarif to saboda haka wato larabawa suke cewa al-iktirafu yushibul iktiraf wato amsa laifi yana kore ainihin wato ainihin shi laifin idan ka zo ka yi laifi to idan aka ce wani ka yi abu kaza to shi kenan ya ce lallai na aikata me ake cewa a kotu sai a ce a yi masa sassauci ai bai wahala shari'a ba ko ba haka za a yi yawa saboda haka ne larabawa suke cewa al-i'tirafu yusibul iktiraf wato yadda da laifi ya kore laifi yawwa wani principle ne na usulul fiqh yawwa to saboda haka za a saka wa mutum da abin da ya kamfata na ainihin laifi to
wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi wa innahu lafisq wa inna shay'ina layuhuna ila awliyaihim liyajadilukum wa in ata'tumuhum innakum la mushrikun
ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه فإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون.
Muka dawo akan ayoyi guda biyu da muka yi magana akan su. Wala ta'kulu, Allah ya ce kada ku ci, mimma lam yuskarismullahi alayhi, abinda duk ba a ambaci sunan Allah akai ba. To shikenan kada ku ci wannan, sai irin bayanin da muka yi jiya, muka ce sai in ya kasance wato dabbobi na ruwa wanda su wato ba sa bukatar yanka, wa'annan koda ka tarar sun ci sun mutu, to zaka iya dauka ka ci ba tare da an yanka ba, babu wani abu. Amma duk dabbar da take a bayan kasa, in ba dabbobin da aka ebe cewa ba za a ci ba, da dabbobi da an ciki aka haramta, da dabbobi da aka karhanta, to wa'annan to mun yi magana akan su jiya. Dabbobin da aka haramta muka yi magana akan alhanzir. To sannan kuma Allah ya sake daukan wani jeri yace alkhaila wal bighala wal hamira litarkabuha wa zina, wato dawaki da alfadarai da jakuna, su wa'annan ba na ci bane, litarkabuha ne don ku haye su wa zina, sannan kuma ku yi ado da su. Saboda haka duk dabba wacce ta zo tana da haƙoran sama, tana da haƙoran sama, to shikenan shari'a ta hana cin wannan dabba. Saboda haka in ka duba sai ka ga doki yana da haƙoran sama, in ka dubi jaki ma haka, alfadari ma haka, suna da haƙoran sama. To shikenan wa'anda aka karhanta su kuma ka dubi ainihin zaki, shi ma yana da haƙoran sama. Ka dubi kare, yana da na sama, su damisa, su kirkeci da sauransu, wanda duk suke da ainihin haƙora a sama, wato da fiƙoƙi. To su wannan aka ce ba za a ci ba, amma malamai suka zo suka jera suka ce to su kamar ainihin dangin dabbobi masu kama da kule, to su wannan an karhanta. To amma dai akan dai masabar Imam Malik ba a cin wa'annan dabbobi, wato karhancin wato ya daga daga ainihin karahiya kadai, wato haƙi zuwa ga ainihin matsayin haramci. Amma ainihin dabbobi wa'anda suke da fiƙoƙi, wa'anda suke da ainihin haƙoran sama, kamar yadda muka faɗa a baya, to wa'annan ba za a ci ba. Ko da yake malamai sun yi yawa a ƙasa, to har muka gama wa'anda suka ce watan za a ci doki. To saboda haka mu a Bauchi ma har muka gama an yanka dokin, an raba naman an ci. Amma kuma abin damuwa shi malamin da ya bada fatawan za a ci doki, shi kan kuma sai yake ci. To kaga larabcin mutanen mu ne ya karanta falon mazagu sai ya zaga, shi kan sai yake ci. To saboda haka kaga su wa'annan wala ta'kulu mimma lam yuskarismullahi alayhi, kada ku ci abinda wato ba a ambaci sunan Allah a kansa ba. Mun fitar da wa'anda aka ce dama kar a ci, to su dama maganan yanka ko magana ambatan sunan Allah to bai taso akan lisafin su ba. To su wa'annan dukan su gaba ɗaya kamar yadda muka faɗa tun jiya, wato wannan wato fisk, wato fasikanci ne ko kuma fita daga musulunci. To saboda haka wato wa inna shayatina sanidai shaytanu layuhuna, suna yin wahayi ila awliyaihim, izuwa ga ainihin kawayensu, liyujadilukum, don su zo su yi ta jayayya da ku. Saboda haka idan Allah ya ce kaza su kuma kaza, to shikenan dama Allah ya riga ya yi mana bayani a ayoyi da suka gabata وما لكم الا تاكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم to saboda haka illa maturirtum ilayhi jiya mun yi bayani akan wannan ko yawa to saboda haka wa annan wanda ba bayanin da muka yi ajiya ba na daga ainihin kulla ajibu fi ma uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu hai zuwa ayan da tazo a cikin suratul maida hurrimat alaykumul maitatu wad damu wal lahmul khinzir wa ma uhilla bihi li ghayri llahi hai zuwa karshe to su wa'annan wato da aka jeranta aka fasalta muku abinda aka haramta da abinda aka halalta to shaydanun mutane wa'anda ba su imani da Allah ba kullun za su zo su yi ta campaign su yi ta campaign har ta kai gaba a Makka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a kowace hanya wacce za ta kai ga gidan manzo Allah sai aje mutum hudu a wannan hanya nan za a zo a kullo ta wajen manzo Allah ko to sai a je mutum hudu eh nan ma sai a aje duk inda hanya take sai a aje to shikenan a tsakan kanun su idan an tashi sai a ce to yau kuma ba wata tawagar da ta zo wajen Muhammadu ko ana tambayar juna yace a a mu kan ba wa anda suka biyo ta hanyar mu yau to kufa to shikenan ana bada labarin juna to saboda haka yuhuna ila awliya'ihim lujadiluku wato za su yi ta bada labare wa juna wato saboda su yi mujadala da ku akan abin da Allah ya faɗa haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ta fama da mutane in ma ko an zo za a je wajen manzo Allah to shikenan sai a tari tawaga sai a ce a malamai ko kuma daga ina yace ai mun taso daga wuri kaza ne eh za mu je wajen annabi ne yace wani annabi ku wani annabi ku kai labarin da kuke ji ba fa labarin gaskiya bane ba labarin gaskiya bane ku zo mu yi musu muku masauki mu ba ku abinci ku sha ku huta kawai ku koma garuruwan ku wannan lissafi da kuke ji na Muhammadu fa wannan durudu ne kawai kar ku kama shi to wancan hanyar ma ai haka wannan hanyar ma ai haka wannan hanyar ma haka za a zauna ba dare ba rana kullun tawagogi ana nan ana zaune ana tariyan mutanen da suke zuwa wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam shine wayna shayatin la yuhuna ila awliya'ihim lujadiluku to saboda haka ku kuma ku tsaya akan tafarkin Allah madaidaici da Allah ya nuna muku saboda haka bayna da atumuhum idan kuma wannan campaign da suke yi na abin nan tsakankanin su tare wannan su tare wancan su fadi wannan magana su fadi wannan idan kuka ji tsoro shikenan kuka ce kun risuna da abin da suke yi to shikenan kun yi musu biyayya kenan to saboda haka kenan kuma kun zama wato innakum la mushrikun kuma kun zama kamar ainihin mushrikai din kenan saboda haka idan ka taimaka wa mutum a wajen laifi idan ka taimaka wa mutum a wajen laifi to kun hadu a ainihin wannan laifi saboda haka da wanda ya aikata da wanda ya taimaka aka yi to shikenan kun hadu a wannan laifi saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wato sahabbansa kada su yadda su amince da labarbarun da ake bayarwa da tare-tare da ake wa ainihin wa'anda suke zuwa wajen manzon Allah su yadda da abin da ake yi na ainihin makircin su wa'annan kafirai to kun ga tun duniya tana danya haka fa ake tafe har yanzu kaga yanzu idan baka kawance da yammacin duniya to yammacin duniya sai su tattara ainihin abubuwa su nemi kawance da kai in kana neman bashi ne a baka in kana neman wasu kayayyaki na technology a baka to shikenan ka zo dai kamara musu yawa maimakon a ce kamara wa ainihin gabashin duniya to saboda haka su ma mutanen Makka haka suka yi taiwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk abinda aka taso sai an zo an yi gangami a nuna cewa ga inda karfi yake dama ba magana yawa ba to har yanzu siyasar duniyan ai kaga haka take yawa saboda haka manzo Allah haka yayi ta fama da mutanen makka kafin ya tabi ya koma madina nan ma a dora akan inda aka tashi to bismillah
aw man kana mayitan fa hayainahu waj'alna lahu nuran yamshi bi fil nasi kaman masaluhu fil zulumati laysa bi kharijin minha كذلك أذين للكافرين ما كانوا يعملون
أو من كان ميتا حكم أو من كان ميتا فكرم تاكو
ميتا
يوى تو أقراء الواتش أقراء الحفظ أو من كان ميتا فجعلنا له نورا يمشي به في الناس كما مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك أذين للكافرين ما كانوا يعملون wannan aya wato an masu fassarar alqur'ani masu tafsiri suka ce ta sauka ne akan wato sayyidina Hamza babban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ya shahada a yakin Uhud a wata riwayar kuma aka ce ai ta sauka ne akan sayyidina Umar to a ɗaya bangaren kuma aka ce ta sauka ne akan Abu Jahal to wannan malamai masu tafsiri ba su yi sabani akan cewa ta shafi shi Abu Jahal din ba to saboda haka amma an sami sabani akan cewa sayyidina Umar ne ko sayyidina Hamza to wasu suka ce ai ayar za ta dauki duka biyu yawa za ta dauki duka biyu saboda haka sai mu dauka ma duka biyu aw man kana maitan fa ayainahu wato wanda yake ainihin matacce fa ayainahu muka rayar da shi majalna lahu nuran yamshi bihi fil nas muka sanya masa ainihi hasken imani yamshi bihi fil nas yana tafiya da wannan hasken fil nas a cikin jama'a kaman masaluhu fi zulumat kaman wanda misalin sa fi zulumat yana cikin dukkan jahilci ne da rashin imani laysa bi kharijin minha kuma babu ranar da za a fita daga cikin wa'annan dukkan na jahilci da rashin imani kamar shine Abu Jahl to saboda haka kazalika manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana gaya maka kamar haka nan ne zainal lil kafirina aka kawata wa kafirai ma kanu ya amaluna abinda suka kasance suna aikatawa saboda haka su shi sayyidina Umar mun yi magana akan musuluncin sa mun yi magana akan musuluncin sayyidina Hamza wato Allah ya dade su duka mun yi magana kuma akan jayayyar da Abu Jahal yayi ta yi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda shi basarake ne yana zama kusan fadarsa tana nan a ainihin dakin Ka'aba nan ne dattawa suke zama su kuma ɗabi'ar mutanen gabas inda duk ibada su take to nan ne manyan mutane suke taruwa to saboda haka yawanci da waɗanda suke da koyi irin waɗannan za ka ga yanzu haka alisafin harami to akwai inda za ka sami dattawan makka nan suke zama yawa akwai kuma idan ka je haramin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zakatar da dattawan Madina wato anan suke zama da a shekarun baya da ba abun nan ba wurin har ake waye yake sai a ce maka wannan na baban suwa ne wannan wurin zaman baban suwa ne wannan wurin zaman su baban suwa ne haka suke taruwa wato su zauna a irin wannan wuraren to kaga mu kuma dattawan mu ba su tashi da irin wannan lissafin ba eh kowa yana wurin abubuwan sa magruba la'asar ma tayi ba labarin sa magruba tayi ba labarin sa lisha tayi ba labarin sa azo ai sallan asuba ya fito da kyar to su kuma wancan wato haka suke zaman nasu saboda haka su Abu Jahal sun sami dama kusan anan ne fadadin take annabi muhammadu kuma sallallahu alaihi wasallam yakan zo wannan wuri ya zauna wato yayin karatun alqur'ani wato in ayoyi sun sauka a zo a biya wa sahabbai a koya musu abubuwa na addini to saboda haka shi kuma shine kaman masaluhu fi zulumati laysa bi khariji min ha'irin shi Abu Jahal din kenan duk abinda aka yi gurbin yadda aka yi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Abu Jahal yace shi bai yadda ba ba zai bi annabi Muhammadu ba sallallahu alaihi wasallama wato saboda ainihin dalilin cewa wani ne yake tambayansa daga cikin wanda suke tarayya da shi Abu Jahal din kuddaku yake tambayansa yace ya Abul Hakam yace yanzu shi Muhammadu nan kam da muke jayayya da shi ba akan gaskiya yake bane yace kai rabu da kanka gaskiya yake fadi eh gaskiya yake fadi amma abin da yake faruwa yanzu mu da muke sarautar Makka yanzu in muka bari dukan mu muka ce mun goya annabi Muhammadu to shikenan ai sai kaga Muhammadu shine zai nada masu ciyar da alhazai shine zai nada masu shayar da alhazai shine zai nada masu saukar da alhazai da sauransu to mu yanzu sarautar tinista zamu yi ai shi yasa muke wannan gugurmayan ba wai dan dai shi Muhammadu baya fadin gaskiya bane gaskiya yake fadi to saboda haka wannan magana su ce ta sirri suka fada shi Abu Jahal din da shi wannan abokin zaman nasa yace gaskiya ne amma dai gashi abin da yake faruwa saboda haka ba sa son su sake har haka din ta zo ta faru kuma hakan aka zo shi Abu Jahal bai sake din ba har aka tafi yakin Badar aka je aka kashe shi har aka zo kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya bashi iko yazo akai fatu Makka wato Makkan da duk abin da yake cikin Makka ya komo karkashin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kaga da ƙarshe saboda haka shi sayyidina Umar kuma mun fadi abubuwan da suka shafe shi mun fadi abubuwan da suka shafi sayyidina Hamza wato yaddan Allah ta tabbata a gare su saboda haka wato su kafirai wato haka muka kawata musu wato abinda suke aikatawa suna yin abubuwa wato wanda ba na daidai ba
wa kazalika ja'alna fi kulli qaryatin nakabira mujrimiha liyamkuru fiha wa ma yamkuruna illa bi anfusihim wa ma yash'urun
kazalika ja'alna fi kulli qaryatin akabira mujrimiha liyamkuru fiha wa ma yamkuruna illa bi anfusihim wa ma yash'urun hakanan ja'alna fi kulli qaryatin wato muka sanya a cikin kowace alƙarya ma'ana akan kowane gari akan kowane yanki na duniya akan kowane wace ƙasa wato sai muka sanya akabira mujrimiha wato manyan wato jigajigan masu aikata laifi a cikin wannan din liyan kurufiha wato dan su rika yin makaru ma'ana suna makida su je su hada wannan rikici su je su hada wancan su je su hada wannan saboda haka wa ma yamkuruna illa bi anfusihim ba wani ne suke wa wannan makircin ba sai kawunan su amma abin nan kuma shuruna wato ba za su san haka din ne yake faruwa ba saboda haka in ka dubi siyasar duniya wannan ayar har yanzu tana aiki a yanda ta sauka daga wancan lokacin har zuwa yanzu wannan ayar tana aiki kuma har yanzu har gobe wannan ita ce siyasar yan duniya saboda haka zaka ga wato idan ka dauki wato Najeriya to sai ka tarar suna da yan sandan leken asiri suna da ainihin sojoji na leken asiri ana da wani bangare da ake kiransa DMI su kuma bangare ne na SSS to su wa'annan shugabanni ne suke kirkiro irin wa'annan cibiyoyin wato domin su rika kawo labaran mutanen ƙasa su san meye mutanen ƙasa suke ciki don su sami yanda za su mulke su ko suna so ko ba sa so. Saboda haka yanzu haka maganar nan da muke yi shugaban kasa ba zai kwanta ba sai ya karbi rahoton sirri na jihohi 35 ko da 6 sai an bashi rahoton wannan kafin ya kwanta a gadon baccin sa kowane dare. Saboda me su a kare wannan martabar sarautar tasu to dole ne ana bukatan wato akabira mujrimi haliyan kuruhiha wato wa'anda suke manyan masu iya makirci wato su kitsa abubuwa yanda za a yi a tallafi tafiyar da jama'a to su wani fa mun ji labarin gobe kuma za a tashi da ainihin jerin gwano. To maza a je a nemo mobile maza a zo a girke su a wannan kafin su tashi ma za su ga mobile abin nan a girke da an zo an tashi an yi alluna haka ba ma so ba sai yan sanda su karat abin nan abun bindiga yaya sai kudu ko to wannan shi ne a kabira mujiri ma liyan profiya yawa wannan shi ne makircin ainihin manyan kasa wato haka suke tafiya da mutane. To ko gwamna a jihansa ba zai kwanta ba sai ya karbi duk rahoto da ka sani na sirri yanda jiha take tafiya kafin ya kwanta. Saboda haka wannan kullum wa'annan din Allah yake cewa ja'alna fi kulli qaryatin fa yace maka bai ware wannan ko wannan ba akabira mujrimi haliyan kurufiya. Saboda haka idan ka zo a lissafin Najeriya wannan shine yanda suke yin abun su kai baka sani ba ma wani ya zo nada labarin abinda kuke yi in dai har za ku taru ku kai mutum 30 ko 40 ko wane ne da sauransu to sai an turo akabiru din sai sun turo nasu a ciki yawa. To akwai anan masallacin bari mun ba ku wani labari ban taba ba da shi ba an zo kan gaba sani shi yasa zan ba da shi. Duk sanda kuka gani muke sallah anan akwai wa'anda suke wakiltan gwamnati anan masu leken asiri mutum ɗaya ko biyu kowace sallar da zamu yi anan. To sai abinda ya faru a wasu shekarun baya sai aka kawo ƴan sanda guda biyu na leken asiri to sai ya zamana su ƴan sandan ni malamin su ne a primary hayyar da labarin ya taso na koya musu a primary ni malamin su ne da suka abin nan aka taso sai suka zo suka gaishe ni Allah ya gata mana ce ku kuma me ya kawo ku abin nan mun kwana biyu ba mu hadu ba yace ai malam kaji ai an turo mu ne mu rika zuwa nan. To shikenan yanzu shine muka zo kai kan ba za mu koye maka ba to kaji to saboda haka kullun akwai irin wannan wato ba anan ba kowane wuri da ka sani to akwai irin wa'annan mutanen akwai kuma wasu informants ma wanda kai in ka ganshi yankan farce ma yake wani kuma zai yana tallandata. To saboda haka za su zo a duk abin da aka faɗa to shikenan a je a faɗa gashi to me yasa to kar mu shiga babin muzurfafa a ciki in ba ku wani misali da aka yi a garin nan akan wannan abun wannan ba da labari to shi kan bari mu bashi. To saboda haka wato idan ka dubi kamar Ingila wato suna da wato MI5 wato kungiya ce ta leken asirin mutanen Ingila duk inda ka je wato wannan suna nan ba sai na sauka a Heathrow ba filin jirgin saman Ingila to ashe ni da yake ba kauye ne ashe wai duk wanda yake kan layin immigration ba wanda zai bar jakansa wato a ajiye in dai kana da jakar hannu sai dai ka rike ta a hannunka amma matsawon aka ga ka ajiye ta to zaka ga wani ya zo ya tuhume ka don me ka ajiye jakanka ka rike kaga kai ba za ka san haka din yana faruwa ba to saboda haka wa'annan su ne wato za su yi aiki a cikin hall na abin nan kana fita kuma akwai injinan da za ka yi ta shiga wa'anda za su binciko su gane cewar ko kana dauke da wani abu mugu ko abu mai fashewa ko wani abu kamar koken da sauransu duka wannan in ka zo za ka fita to su akabira mujrimi hadin duk sun riga sun dabbara wannan haka ake tafiya saboda haka in ka je America a ce maka CIA in ka je wato Russia a ce maka KGB in ka je Israel a ce maka Mossad in ka je ina haka ko inda duk ka je wa'annan akabiran mujrimi hadin suna nan liyan kurufiha abinda duk za a yi su ne kan wakuwar gani idan kuma yau ba a bukatan ka ba a san ka a cikin lissafin gwamnati to shikenan sai a yi maka cune shikenan sai su je su kama ka ba kana son ka ce kai baka kamu ba saboda ba hujja ba dama sun riga sun shirya ga yanda aka yi shi yasa zaka ga ainihin yan sandan leken asiri in suna son su kama mutum sai su sa kudi sai su yi kudin alama saboda haka in sun zo sun baka ka karba to shikenan sai su zo su kama ka a ce ai ka saci kudi to shikenan ana kama kuma sai a nuna maka cewa ai kudin wannan kudin da kake rike da su ai nawa ne ne ka sata bari mu duba inda gaske ne ba za a rasa wata alama ba da za a gane wannan kudin da ita kuma dama alaman fa sun riga fa sun yi ta ba to shikenan illa iyakan an duba sai a ce to ba gashi ba yawa kai ashe kai tunda muke tare ashe kai barawo ne shi to mu tafi shikenan sai ga mutum ba laifin tsaye babu na zaune kawai shikenan sai ka ji mutum an kama shi an je an rufe shi shine makircin ainihi wato shugabanni manzo Allah sallallahu alaihi wasallama haka akai tai da ainihin wanda suka yi imani da shi ana kama su Bilal ana daure su a rana a dora musu manyan duwatsi duwar wasi a kafa saka musu wasu a kirazon su to shikenan a ce da su ka fita harkar Muhammadu ko baka fita ba yace in ka fita shikenan a dage maka duwatsin nan baka fita ba kuma shikenan fa sai faka yi ni a rana to saboda haka za a yi ta wannan wato ana wa'annan makircin saboda haka Allah yake gaya wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kar ya yi mamakin faruwan irin wa'annan wa kazalika ja'alna fi kulli qaryatin akabira mujrimiha liyamkurufiha wa ma yamkuruna illa bi anfusihim wa ma yashurun saboda haka su suke wa kansu makirci saboda haka da aka zo ana ta wannan a Makka ana ta wannan a Makka ina ranar fathu Makka Abu Sufyanu sai da aka sa masa tufafin mata to ina taje sai da aka saka wa Abu Sufyan tufafin mata aka sato shi a sace aka zo da shi wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce to shikenan manzo Allah fa kai dan uwa ne kuma dan uwa ga kuma dai lissafi yanzu yanda ya kasance to mu dai mun mika wuya ai mana yafiya shikenan manzo Allah ya ce isabu wa antum tulaqa kuje wato an sake ku daga nan aka sami karmar talaka talaka antum tulaka shine aka sami karmar talaka ma'anar sa ne talaka wanda yake tafiya kawai shi saki ba kaidi an sake ka yanda akai wasu Abu Sufyan da sauran jama'un su to shikenan kowa ya tafi haka yanzu mudun ba kawai a gina ma ce maka kashe abunka in ka je kai dako kake ka samu ka dan sami na mandako ka dawo eh gobe kuma kana abun nan kace abunka masu gwamnati kan suna kan harkar su yau sun da murkai ha nan shine to saboda haka wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kaga duk abun da muke karatun nan har zuwa wannan zamanin wani abu ne kaga ba ku wato lissafi ne ake yin sa tun can har zuwa nan din a haka tafiyar take tafiya ta
wa idza ja'alhum ayatun qalu lan nu'mina hatta nu'ta mithla ma utiya rusulullah Allahu alamu aysu yaj'alu risalati sayusibu alladhina ajramu saghharun inda Allahi wa adhabun shadidun bima kanu yamkurun
wa idza ja'alhum ayatun qalu lan nu'mina hatta nu'ta mithla ma utiya rusulullah Allahu a'lamu aysu yaj'alu risalati سيذيب الذين اجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون الله يانا cewa idza ja'alhum ayatun wato idan aya ta alqur'ani ta sauka musu to shikenan kalu sai su ce lan nu'mina ba za mu yi imani ba hatta nu'ta mislama utiya rusulullahi sai mu ma an aiko mana da abinda aka aiko wa ainihin manzannin Allah su mutanen makkan ne fa wato da aka yi tafiyar tayi tafiya wani gangamin ne aka saki hadawa manzan Allah wato mutanen gari wato yan bude ido aka zo aka sa manzan Allah a gaba to shikenan suka ce suka samu manzo Allah suka ce yanzu kai Muhammadu so kake dukan mu mu imani manzo Allah ya ce ku imani sai suka ce a ai dai daga cikin mutanen makkan sai suka ce wa manzo Allah yace yanzu kai Muhammadu a shekara ban fika bane yace kafi yace to a dukiyance ban fika bane yace to kafi ne yace to kuma a sarauce ban fika bane yace kafi ne yace to shine kawai zaka zo ka ce wai wai shikenan kai ne ake aiko maka da wahayi daga wajen Allah mu muna nan mu ne masu dukiya mu ne masu sarauta kuma kai din yaro ne mun fika ba a kawo aika zuwa gare mu ba sai a ce kai kai aka aiko saboda haka suka ce lan nu'mina ba za mu yi imani ba hatta nu'ta mu ma sai an kawo mana mislama utiya rusulullahi kwatankwacin abinda aka kawo wa ainihin annabawa da suka gabata kai za a yi ta kawo maka wahayi to in kana son mu yi imani kowannen mu nan kai ta cewa a sauko masa da wahayi shi ma wannan ma a sauko masa da wahayi wannan ma a sauko masa da wahayi wannan ma a sauko masa da wahayi in mun hadu kowa wahayi ya sauko a gare shi kaga ai sai mu tabbatar cewa abinda kake faɗi din nan gaskiya ne amma har ka gaba ɗaya ka hadu ka keɓanta da ita kai kadai kana cewa kai wahayi ake aiko maka mu muna zaune a gefe ba mu san ma abin da ake yi ba ka ce wai kuma kowa ya imani to hakan za mu yi imani to ka ji maganganu kan ai kamar da gaske ko to amma kaga ƙarya ce ya za a yi a ce wato ubangiji sai ya aiko akan kowa to har manzannin nawa za a yi a maka in dai a wannan tawagan kowa yana son a yi wahayi kafin ya yi imani da manzancin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzannin har guda nawa za a yi to
saboda haka suka ce sai an aiko musu da yanda ake aikawa sauran manzanni da suka gabata kamar yanda ake turo musu wahayi su ma a turo musu to saboda haka in an yi haka to shikenan sai su yi imani to sai Allah ya karbi fada yace to ai annabi Muhammadu ka gaya musu wato shi manzanci da ake magana akai ba lissafi ne na mai yawan shekaru ko mai yawan kuɗi ko mai mulki ba a Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalata a kira'ar Habs a kira'ar Warsh kuma Allahu ya'lamu haythu yaj'alu risalati ko Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalati yawa nan kuma Allahu ya'lamu a'lamu haythu yaj'alu risalata yawa to duka kira'o'in sun inganta wannan Habs ne an hasib wannan kuma kira'ar Warsh to saboda haka ubangiji shi ya san inda zai saka ainihin wato safansa ko kuma aikansa saboda haka ba za a wato lissafin ba da manzanci ba ainihin ana duba yawan shekaru ko yawan kuɗi ko mulki ba a shi lissafi ne zabe ne na Allah to saboda haka zaka duba in abu zabi ake yi to shikenan wani lokaci zabin sai ya baka mamaki koda ka dawo a lissafin mutane sai ka ga lissafin abin da ake tsammanin zai zama zabe sai ya zama ba shine zaben ba kana gani misali a ƴan siyasa in an zo zaben kudda gwani to shikenan ƴan siyasa sai su yi abinda duk ba su yi mai yiwuwa su ce wani shine aka fitar shine dan takara kaso haka ko kake ko sai an zo zaben gama gari shikenan wato mutanen ƙauyen wannan da aka tsayar ma aka ce shine dan takara sai su ki zaben sa su zabi wani ko ba haka yake faruwa ba to saboda haka shine Allah yake guda maka cewa shi din shi ya san inda zai saka aika ba za ka zo ka ce ubangiji sai ya saka manzo a wuri kaza ko kuma mutum iri kaza ba saboda haka tunda yake wato ubangiji shi yake da wannan zabi to ga wanda ya so wato shine zai bashi manzanci saboda haka wannan dai Muhammadun da ba sa so din dai shine Allah ya zaba da wannan manzanci kuma ya aiko shi saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka gaya musu sayusibul ladina ajramu sagharun indallahi sagharun wulakanci indallahi daga wajen ubangiji sayusibul ladina ajramu lallai zai samu mutanen da suka yi laifi wato idan mutum ya riga yayi shirka da Allah to shikenan ya gama yin laifi saboda haka wanda ya shirka da Allah to a cikin duk abin da ake hanawa babu abin da yafi wannan girma saboda haka waɗanda suka yi wannan shirka din su ne waɗanda suka zama mujrimai saboda haka sagarun wulakanci zai same su wa azabun shadidun da ainihin azaba mai tsananin gaske bima kanu yankuruna da abinda suka kasance suna yin makirci wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana hada gangami ana cewa wani ne ya cancanta wani ne ya cancanta da sauran irin wa'annan abubuwa to saboda haka kun ga irin gwagwarmayan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi da mutanen Makka kullun sai an sami tawaga a zo a saka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a gaba akan wani issue wanda sai an sauko da wahayi a warware shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a goda masa hanya inda zai bi ga mafita to saboda haka kuna magana lokaci ne lokaci kuma ayati ne ya tana da haka shi tana fara kuma mun shi kuma kammala sai haka to saboda haka za mu ajiye a nan abinda muka faɗa daidai Allah ubangiji ya ba mu ladansa abinda muka yi kuskuren faɗi ubangiji Allah ya gafarta mana wanda Allah zai yanta a cikin wannan wata ubangiji Allah ya sa da mu ayyukan mu Allah ya karba mu.